الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باي هكا يموى، السلام عليكم ورحمة الله. بل كم مدى سادوا أولا يمشي نسلا تأشيد قوتا المحرم وتوتا فالكوا أولا يتكار تدبو لتليه قدود شاترا bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammacin 12 ga watan 5 shekara ta 1998 a shekarar Bature. Dan ci gaba da darasin littafin mu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma yau wannan shine darasi na 13. Matashiyar da zamu tashi kanta ma kana ya qara'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawat, abinda annabi ya kasance yana karantawa a cikin salloli guda 5 din nan na yini, na dare da yini, me ya kasance yana karantawa a cikin kowace sallah, menene sunnar annabi dangane da karatun sallah a cikin waɗannan salloli. Wa amma ma kana ya qara'uhu sallallahu alaihi wa sallam fi salawati min as-suwar wal ayat fa inna dhalika yaktalifu bi ikhtilafi as-salawati al-khams wa ghayriha. Amma abinda annabi ya kasance yana karantawa a cikin waɗannan salloli min as-suwar wal ayat, abinda ya danganci surorin da kuma adadin ayoyin, fa inna zalika yakhtalifu bi ikhtilafi as-salawat wal khams, to wannan yakan sham bamban dangane da bambancin sallolin guda 5 wa ghairiha, da wannan su cikin sallolin, ma'ana kowace irin sallah cikin 5 din nan akwai irin tsarin karatu da annabi yake mata dangane da jan doguwa ko gajeruwar sura, dangane da karanta adadi mai yawa ko karancin adadi na ayoyi. Wa haka tafsila zalika, ungo bayani fayyatacce filla filla game da hakan, mubtadi'ina bis salati al-ula min al-khams, muna masu bayanin da fara sallah ta farko cikin guda 5 din nan. Ta farko din ko ita ce salatul fajr, wato sallan asubahi kenan, ana ce mata salat, ana kiranta salatul subuhi kuma ana kiranta salatul fajr. A cikin alqur'ani ta samu sunan salatul fajr, an gane ku, da Allah ce wa qur'anul fajr, inna qur'anul fajr kana mashhuda, kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fiha bi qiwanil mufassal. Ita sallan asubahi annabi ya kasance karatun da yake yi a cikinta yakan karanta tiwalil mufassal, wato dogayen surori daga cikin jerin surorin da ake kira al-mufassal. Bayani ya gabata a baya cewa al-mufassal daga suratul qaf zuwa karshen kasa, to ana kasa su kashi uku, akwai tiwalil mufassal, akwai to kashi uku kenan, da tiwalil mufassal masu tsawo cikin al-mufassal ɗin, da kuma awsaful mufassal ɗin ta kasuke a cikin al-mufassal, da kuma qisarul mufassal gajajjeru a cikin al-mufassal. Haka ake kasa al-mufassal ɗin gida uku, daga suratul qaf zuwa ƙarshen suratul nas, kashin farko tiwal, kashi na biyu awsat, kashi na uku qisarul mufassal. To annabi idan yazo karatun sallan asubahi abinda yake karantawa shine tiwalul mufassal. والتي هي السبع الأخيرة من القرآن وأوله قاف على الأصح كما تقدم وتوفر كون دي المفصل قاف كنا كما يدير جاية كباتا. أما دليلي بس جتوى النبي نكرن تا طوال المفصل قوة تولنا حديثي نيوان لإمام النسائي يرويتوشي لإمام أحمد بسند صحيح، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونلوك تنسي كرن تسورة الواقعة وتولنا كمان فسر عن ينذو هذا المفصل yana karanta suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a, wanda ita ce jerin aya ta 56 tana kunshe da wato sura ta 56 tana kunshe da ayoyi 96 kuma. Wa nahwiha, da makamanciyarta, min as-suwari, wato a cikin surori, fi raka'ataini a raka'o'i biyu, alal misali sai ya dauki suratul al-waqi'a idza waqa'atil waqi'a ya kasa ta kashi biyu, raka'an farko bayan Fatiha ya karanta rabin sura, raka'a ta biyu bayan Fatiha kuma ya karanta sauran rabi, yakan karanta suratul qaf da makamanciyarta, wato kaman suratul hadid kenan ko suratul mujadala kenan, duk waɗannan makamantanta ne, ya raba su gida biyu a cikin karatunsa. An gane ko? Wannan hadisi Imam Ahmad da Ibn Khuzaima da Imam al-Hakim suka ruwaito, wa sahahahu, Imam al-Hakim kuma ya ce hadisi ne sahihi, wa wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi kuma ya tarayya da Hakim wajen wannan hukunci. Wa qara'a min surati at-Turi wa dhalika fi hijjatil wada'. Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu cikin sallan asuba ya karanta suratu turi wa tur wa kitabin mastur. Hakan ko ya faru ne a hajjin bankwana da Annabi yayi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyanan yaqra'u qaf wal qur'an al majid wa nahwaha fi rak'atil ula. Wani lokacin kuwa a rak'an farko kadai sai karanta qaf daga farkon ta zuwa ƙarshe, wa nahwaha ko makamanciyarta kaman suratu zariyati wal zariyati zarwa, ya karance ta a rak'an farko sannan kuma ya sake karanta makamanciyarta kuma a rak'a ta. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisar al mufassal. Wani lokaci kuma Annabi na karanta al-wato qisar al-mufassal, ka iza shamsu kuwirat, kamar iza shamsu kuwirat. Wannan Imam Muslim da Abu Dawud suka rawaito. Wa qara'a marratan iza zulzilat al-ardu fi rak'ataini kiltayhima. Wata rana Annabi ya tashi karatun asubahi a rak'an farko sai ya karanta Fatiha da iza zulzilat al-ardu, a rak'a ta biyu ma Fatiha da iza zulzilat al-ardu. Shine ma'ana fi rak'ataini, cikin dukkan rak'o'i biyun, kiltayhima duka biyun. Hatta qala ar-rawi, har marwaycin hadisi yace, fala adari anasiya rasulullah am qara'a dhalika amda. Shin Annabi mantuwa yayi ne ko kuma da gangan ne yayi haka, ma'ana da niyya yayi haka? Ya ga rak'an farko Fatiha izazul, rak'a ta biyu kuma da sai a canja, sai ya maimaita izazul. To sai ke shakka, shin Annabi ya manta mai karanta da yanzu yake maimaitawa, ko yana sanin ne ya maimaita don ya nuna halaccin yin haka? Wannan hadisi Abu Dawud da Imam al-Bayhaqi suka rawaito bi sanadin sahihin. Sai Malam Albani ce, wa zahiru annahu alayhi salam fa'ala dhalika 'amdan lit-tashri'. Abin da yake zahiri shine Annabi ya aikata hakan yana sani, ba don komai ba, don shar'anta mana hakan. Wato ko kai ma gobe asubahin gobe kaga dama Fatiha da izazul a rak'an farko, haka a ta biyu ma Fatiha da izazul, idan kai haka ka dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'a marratan fi safari kul a'udhu bi rabbil falaq. Wata rana a lokacin tafiya sai Annabi ya karanta Fatiha da kul a'udhu bi rabbil falaq rak'an farko ce, wa qul a'udhu bi rabbin nas a rak'a ta biyu kuma Fatiha da kul a'udhu bi rabbin nas. Amma wannan a halin tafiya, saboda halin tafiya akwai gajiya. Annabi ya ce, as-safaru qita'atun min al-azabi, tafiya ko yaya akwai wani dandano na rashin jin dadi a cikin tafiya. Ko a jirgi kai ta baƙwanci ma zai kan maka, kuma idan kai ta jirgi ma ai ya fi tashin hankali. Mutumin da baka kasa in ba sau za ku kai ba, ina hankalinka zai kwanta? Musamman cikin damana aka wuta wani girgije, aka jijjiga aka jijjiga, abinda ka tafi yiwa duk ka manta. Wannan hadisi Imam Abu Dawud da Ibn Khuzaima suka rawaito shi, da kuma Ibn Bashiran fil Amali wa Ibn Abi Shayba wa sahahahu al-Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi. Wa qala li Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu, اقرا في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. Annabi yace da Uqba ibn Amir yace da shi, اقرا في صلاتك المعوذتين, a cikin sallanka ka rinka karanta kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas. Fama ta'awwaza muta'awwidhun bimithlihima, duk mai isti'aza ba zai taɓa yin isti'aza ba da wani abin isti'azan da ya fi wannan biyun. Duk wani lafazi da za ka yi amfani da shi don neman tsari a bayan kula'uzai ɗin nan, duk kuma abin da kake so a nemi tsarin da kai, kula'uzan sun ƙunshi haka. Ko me ya kake jin tsoro, ko me yake maka barazana, ko waye yake ɗaga ma hankali, kul a'udhu ta ishe. Da mai tsafi, da mai sihiri, da mai menene, in dai ka karanta kula'uzai ka ishe, ka gama da shi, sai dai wani baki ba, yayi ya gama ba ya zai da shi, insha Allah. فما تعوذ متعوذ بمثلهما mai isti'aza ba zai taba yin isti'aza ba da kwatan fushin guda biyun nan. To annabi ya ce da Uqba, ikra'a fi salatika, karanta a cikin sallarka. Wace kenan? Ya shafi kowace sallah, domin sala ismul jinsi, gashi an yi idafa din sa zuwa kaf, kafud damir. Kafud damir kuma menene, nakira ne ko ma'arifa ne? Ma'arifa ne, abba mala, damiri ka taimasa nakira ittikin laha. Duk damirin duniya ma'arifa ne. Damir al-mukhatab, damir al-ghaib, damir al-mutakallim, duk inda damiri yake ma'arifa ne. An gane ku? Shine sai nakiratun qabilu al mu'arrifa aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun ka hum wa zi wa hind wa ibni wal ghulam wal ladhi dukkan wannan ma'rifa ne wa ghayruhu ghayrun nakira kenan shine ma'rifatun ka hum kaga lafazin hum dhamiri ne yana nufin kowane irin dhamiri wa zi ismul mawsuf wa hind alam kenan وابني المضاف والغلام ابدا دو اكو تغرمه دا الف دا لام والذي دكان ودان غبا داي حديث دون معرفه ني سبب داك ضميري معرفه ني تو كاغا صلاه اسم الجنس ني كنه تا شافو كو صلاه جنس كو صلاه زي غركشن صلاتك سي كوما اكو اضافه دنسو زوا غ معرفه تو ونن ينا نيفن عمومي كنه a cikin kowace sallah kaga dama za ka karanta kula uzan nan farilla ce nafila ce asubahi ce safiya ce ko ina ne illa iyaka asubahi ta shiga nan gurin cikin taro bayan an keɓance su da hadisin ta dai gabata ikra'a fi salatika kowace sallah kenan ko ta farilla ko ta nafila ko ta asubah ko wanda ba ta asubahi ba ka karanta mai almu'awwidhataini wa kana ahyanan wannan hadisi kuwa Abu Dawud da Ahmad suka rawaito shi sanadin sahihi وكان احيانا يقرا باكثر من ذلك وترانا النبي هنا قرنت ابين da yaso haka tsawo wato wannan ya nuna mana annabi na yin sallan karatu daban-daban a cikin sallan asubahi ko watarana ya karanta suratul qaf wato a raka'a farko makamancin ta raka'a ta biyu watarana ya dauki zawaka ya raba ta rabin ta raka'an farko rabi kuma raka'a ta biyu bayan fatiha ko makamancin zawaka kamar me kamar wato suratul hadid kamar suratul mujadala da makamantansu wata rana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan a cikin tafiya ne sai karanta qulauzai an gane ku wata rana kuma annabi ya karanta izazul raka'an farko izazul ta biyu kuma izazul ya taba yin haka wannan sai ya nuna mana karatun sallan asubahi ba a luzuntar yanayin karatu iri daya wata rana za a yi dogo wata rana a yi gajere to saboda me wato idan an fara sallah akan kari to babu laifi a dogon karatu saboda mutane su zo su riski jami idan mutane sun yi jinkiri ko liman ya yi jinkiri bai fito ba ba a fara ba sallah ba sai bayan lokaci ya riga ya shiga makaranti sallah ya gama cika to sai a ja gajeren karatu tun duk wanda ake jira su zo wannan shine fiqhun al'amarin idan ana cikin tafiya halin tafiya kuma hali ne na samun hutu to dan saboda haka sai a ja gajeren surori wannan shine dacewa da sunnar annabi an fahimta ku wato liman zai kalli yanayin mutane ka saba cewa a al'adance yadda aka saba a masallaci kullum kukan yi sallah sahu biyar misali a masallacin ku sallan asuba haka take wani lokacin ya iya karuwa ya fi biyar wani lokacin kuma ya iya raguwa bai kai biyar ba amma mafi jayin faruwa sahu biyar da makamancin sahu biyar kamar shida sai liman ka fito sai ka samu sahu biyar din nan ya riga ya cika to duk wanda ke jira ya zo kenan ba bukatan sai ka ja dogon karatu amma sai ka fito za a fara sallah ka samu sahu ɗaya ne ko biyu kaɗai suka zo sauran ba su zo ba to sai ka ja dogon karatu kafin ku ƙara raka'an farko kowa ya zo da mai rugowa a guje har ya yi alwallahi na tsoron ka tukuba ce har ya shiga ya daɗe sannan aka yi ruku saboda haka kana yin sallama ka wayo sai kaga dukkan jama'a sun samu sallah kaga adadin da za su tashi suna cika raka'a kila ba su da yawa to wannan shine fiqhun matsala an fahimta da kyau wa kana ahyanan yaqra'u bi akthar min zalika فكان يقرا 60 ايه فاكثر وترانا النبي هنا karanta abin da yafi wanda muka fada yawa wani lokacin sai ya karanta aya 60 ko abin da yafi aya 60 kun gane da kyau wato a raka'an farko ko duka ta guda biyun kenan qala ba'd ruwat
wani sashi na marwayta wannan hadisi yace la adri fi ihdar rak'ataini aw fi kiltayhima, in yana nufin cewa annabi na karanta wannan ne a cikin dukan rak'o'in biyu ko kuma kowace ɗaya dai yana karanta abin da yake 60 da makamancin 60. An gane ko? Wani hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. To amma tunda an ce mafi yawa sama da haka kuma a ce aya 60, to ai zai iya bin abin da ya gabata baya. Cikin da abin da ya gabata baya ai akwai surar da ya karanta wadda ita kanta tana da ayoyin da kusan haka ne ko? Ga mai ayoyi 96 yanzu ka atar wato. Amma kuma ya raba ta ne. To wannan na nuna kenan zai iya kasancewa a cikin raka'a ta farko ne. Da ta biyun kowace ya karanta makamancin haka. Don wannan karatun ya fi dukkan abin da ya gabata baya tsawo kenan. وكان يقرا بسوره الروم النبي اكثر كان قرنت سوره الروم a cikin sallan asubahi wa ahyanan bi surati yasin wani lokacin kuma ya karanta surati yasin to kaga suratul rum ita ma kusan aya 60 an gane ko surati yasin kuma 80 da wani abu an gane ko to yana karanta su a cikin sallan asuba raka'an farko Fatiha da rabin surat Yasin, raka'a ta biyu kuma Fatiha da rabin ɗayan. Wa marratan sallat subha bi Makkata, wata rana annabi ya yi sallan asubahi a Makka, fastaftaha surat al-mu'minina, mun ce bi Makkata saboda mamnu'un min as-sarf ko ba za mu ce bi Makkati, idan mun ce bi Makkati sai dai in ya zanto larura kiriya, amma in ba haka ba bi Makkata majrurun bil fatati. Idan ya zanto a cikin waka ne to sukan ce bi makkati ita sun tabbata kamar da yake ta yaquluna ya hadha tarakta salataka wa lam ya'lamu anni usalli bi makkati wata waka da suke jingina shi Abdul Qadir wai ya daina yin sallah aka ce ya baka yin sallah kishi yake kullun a makka nake sallah ke sa ba ku ganin ina yi tare da ku haka fa yake kuma haka suka faɗa ومرةً صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين النبي يا صلى الصباح يا مكة سيبوت سورة المؤمنين واتو قد أفلح المؤمنون اتتجير سورة 23 تناد آيوه الذين شاتفون حتى جاء ذكر موسى وهارون حتى يزو وجن أنبتن النبي موسى دتن أونس هارون أو ذكر إيسى كوكم وجن أنبتن النبي إيسى معنى دي مروي سيامنتا ko dai annabi ya faro har zuwa inda aka ce walaqad arsalna thumma arsalna musa wa akhahu haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman alin zikran ambata wannan guza kenan da nan wasa ko kuma har zuwa inda aka ambata annabi isa wajen waja'al nabna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin mumin ibnu maryam shine annabi isa to ko dai an zo can ko kuma har an zo can gurin ya manta dai ina ne karshen inda aka je yace takka ba'dur ruwati yayin da annabi ya zo nan akhazat husulatun faraka sai tari ya dame shi sai ya ruku wato yana tari ga tarin bai tsaya ba kawai sai ya ruku sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi ta'liqan hadisi mu'allaq wa muslimu haka Imam Muslim kuma shi ya rawaito shi muttasil kenan wa huwa mukharraj fil irwa malin yayi takarijin hadisin a cikin littafin Irwa'ul Ghalil shine jerin hadisi na 397 wa kana ahyanan ya ummuhum fiha bis-saffat wannan lokaci annabi yana yi wa mutane limantin asbahi ya karanta suratu saffat was-saffat saffa faz-zajirati zajra wato ita ce jerin aya jerin sura ta 77 tana kunshe da ayoyi kuma wato ainihin 182 amma 77 ta kai haka kuwa to wa kana yusalliha yawmal jumu'ati wani lokacin a sallan juma'a annabi ya kasance a sallan asubahi ta ranar juma'a yakan karanta alif lam mim as-sajada tanzilu as-sajada kina suratul sajda fi rak'atil ula a rak'a ta farko wa fi thaniya bi hal ata alal insani a rak'a ta biyu kuma ya karanta fatiha da hal ata alal insani ya na san dai bata kai 77 ba kuma
bata kai 37 ba, sai dai kuskuren ɗaba'a ne daga littafi. An gane ko? Ma'ana yakan karanta waɗannan surori guda biyu a lokacin sallan asubahi ta ranar Juma'a, raka'an farko Fatiha da suratul Sajda, raka'a ta biyu Fatiha da hal ata alal insani. Suratul Safat dai bata kai 77 ba, sai ta zama ta nawa kenan? 37, kuna da tabbas? Ya san ita ce ta 36, to Safat ko na bi mata? To ta 37 kenan. Sura ta 37 ba, 77 ba kamar yadda aka rubuta ga wanda daba ta irin tawa ke. Wannan hadisi da yake nuna cewa annabi na karanta wannan surori guda biyu a sallan asubahi ta ranar Juma'a, Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. An gane ko? Wa kana yutawwilu fi ar-rak'ati al-ula wa yuqassiru fi ath-thaniyah. A raka'a ta farko annabi ya kasance yana dogon karatu, a raka'a ta biyu annabi na gajeren karatu wani lokaci ke. Wannan ma Bukhari da Muslim suka rawaito. To wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da yanayin abin da yake karantawa a karatun sallan asubahi idan mutum ya zo sallan asubahi. An fahimta ko? Wato anan gurin kaga ba mutum baya luzuntar hali daya, zai luzunta halaye ne kowanne da yanayin da ya dace, kamar yadda bayani ya riga ya gabata. Sannan kuma a cikin zaben surorin da annabi ya karanta za ka ga ya game komai. Galibi sallan asubahi mutane na tara hankalin su wajen sauraron karatu, matukar suna dan fahimtar ma'anonin ayoyin. Sai ga annabi na karanta ayoyin da sun kunshi wa'azi da yawa, kamar suratu Qaf wadda ta kunshi tauhidi da sauran al'amura, kamar suratu Idza waqa'at al-waqi'a ta kunshi maganar kiyama da kashe-kashen mutane a ranar tashin kiyama da sauransu. Al-qira'atu fi sunnati al-fajr. Wannan matashiyar magana ta yanzu da za mu shiga abinda annabi yake karantawa ne a cikin raka'atan al-fajr, kafin sallan asubahi din. Abinda ya gabata baya abinda yake karantawa a sallan asubahi ta farilla, abinda za mu karanta yanzu abinda yake karantawa a raka'o'in nan guda biyu na nafila da ake yi kafin sallan asubahi, waɗanda suka fi suna da cewa raka'at al-fajr, wanda annabi ya ce raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Wannan raka'o'i guda biyu na asubahi da ake yi na nafila sun fi duniya da abin da ke cikinta. Wa amma qira'atuhu fi raka'atay sunnati al-fajr فكانت خفيفة جدا حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب مالك. وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر أما قراءتن دا النبي في ركوئي قدابين سلم أصباهي كوا فكانت خفيفة جدا وأنن قراءتن يازنتو بايديوا جديرا قراءتن في قريد جسد. Maganin cewa yana yin gajeren karatu, wannan Imam Ahmad ya rawaito haka da sanadi sahihi. Hatta inna Aisha radiyallahu anha kanat taqulu, har Aisha ta kasance tana cewa hal qara'a fiha bi umm al-kitab, shin ko ya karanta Fatiha ma ko bai karanta Fatihar ba. Wato wannan na nuna gajeren karatu shi, wannan na nuna yana gajarta, yana takaita karatunsa wani lokacin akan Fatiha kadai ba tare da ya kara komai akai ba. Wannan kuma Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. وكان احيانا يقرا بعد الفاتحه في الاولى منهما ايه تقول امننا بالله وما انزل الينا الى اخر الايه. او دان لوكتا النبي ya kasance yakan karanta bayan karatun Fatiha a rak'an farko منهما cikin rak'o'i guda biyu yakan karanta ayat taqulu amanna billahi, ayat nan taqulu amanna billahi ita ce jerin aya ta 136 sura ta 2 suratul baqara kenan, ila akhir alaya zuwa karshen aya. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن يا فاتحة سيكرا تولنا آية ركعي سيكرا نسير ركوي. وفي الأخرى أطير ركعكم إذن يتاشفا sai karanta ayan nan ta qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha, zuwa karshen ayan wanda ita ce aya ta 64 a cikin sura ta 3 suratul Ali Imran. Qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون
ركعه تجيكن سي كرنت wannan kun ban jona da kyau wannan hadisi imamu muslim da ibnu khuzaimah suka rawaito shi
وربما قرا بدلها فلما احس عيسى منهم الكفر الى اخر الايه او انا لوكت
ركعة تبين ميمكن يكرنت قل يا أهل الكتاب سي كرنت أمدد سي كرنت من
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إلى آخر الآية ذو قرشان آية وانم فوئتتي آية تا همسن دبيو
كينا أنغانيكو wannan hadisi Imam Muslim suka rawaito shi da Abu Dawud wato ita kuma sura ta 3 suratu Ali Imran amma ka ga rubuta sura ta 23 ce wannan ma ku suran daba ne sai ku goje biyan ku bar uku an gane ko
wato raka'a farko Fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna raka'a ta biyu fa ko dai Fatiha da qul ya ahlul kitabi ta'ala ila kalimatin zuwa karshe ko kuma Fatiha da falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah zuwa wa hayanan yaqra qul ya ayyuhal kafiruna fil ula wa qul huwa Allah ahad fil ukhra wannan lokacin raka'an farko Fatiha da qul ya raka'a ta biyu Fatiha da qul huwa Allah
wannan hadisi Muslim da Abu Dawud suka rawaito shi wa kana yaqulu ni'ma as-suratani huma annabi ya kasance yana cewa madalla da surori biyu kuma waɗannan din ni'ma suratani kuma wato ni'ma kenan fi'ilun jami ana zuwa da shi li'isha'il madahi dan nuna yaban abu sai a ce ni'ma in kushe ne sai a ce bi'isa da ni'ma da bi'isa kuma a babu sai ake sa su cikin babukan nahwu kowanne fi'ilun madin jami fi'ili madi ne ذكرارن فيلي بمعنى لا ياتي منه مضارع ولا امر بايد فيلي مضارع بايد من بايد امر
وسمع رجلا يقرا السوره الاولى في الركعه الاولى فقال هذا عبد امن بربه النبي ياجي وني متن ركعه فرقو ركعتان الفجر ياي فاتحه ده قليا sai ce haza abdun amana bi rabbi wannan bawa ne wanda yayi imani da ubangijinsa thumma qara'a as-surata as-thaniyata fi ar-rak'ati al-ukhra sai ya karanta surar ta biyu ita ce qul ya a raka'a ta biyu fa qala haza abdun arafa rabbu sai ce wannan bawa ne da ya san ubangijinsa wadannan surori guda biyu qul ya da kuma wato qul huwallahu ahad galibi annabi yana yawan karanta su a cikin dukkan nafilfilin da suke adadin yin su raka'a biyu ne kamar me kamar raka'a ta fajr raka'a biyu ne ba a yin sama da biyu kamar raka'a ta tawaf raka'o'i biyu da ake bayan mutum ya gama tawafi na umara ko na haji raka'a biyu ne ba a yin sama da biyu an gane ko to galibi annabi a cikin sallolin da ake raka'a biyu yakan karanta waɗannan raka'an farko Fatiha da qul ya raka'a ta biyu Fatiha da qul huwallahu ahad an fahimta ku wa alaikum assalam ba shi ke nuna cewa a bayyane ke ko a surranta ba saboda za su iya ruwaitowa daga gare shi ko da ba a bayyane ke ba cewa an ruwaito yana yin kaza domin kaga galibi ma ai raka'a ta alfajir din ba a masallaci ke ba gidansa yake ka fahimta da kyau akan iya ruwaito abu ko da abin nan amma galibin abin da ake so a yi a karatun surar al-kafirun da fajr shi ne surranci karatun surranci wannan hadisi Imam Tahawi da Ibn Hibban suka ruwaito shi Ibn Hibban ya ruwaito cikin sahihinsa wa Ibn Bashran wa hasanahu al-Hafiz fil ahadith al-atiya fil ahadith al-aliyat wato Ibn Hajar kuma ya ce hadisi ne hasan a cikin littafin sa al-ahadith al-aliyat sau da ku yi haƙuri ba na jin da shaɗin karatun sosai ba na biyu salatin zuhuri bayan an kammala bayanin abubuwan da annabi ke karantawa a cikin sallan asubahi to kuma za a yi bayanin abubuwan da yake karantawa a cikin sallan azhar wannan domin kwaɗaitar da mutane kowa ya rayu kan sunnar annabi mace ko namiji laqad kana lakum fi rasulillah
uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa zakara Allah katira. Kyakkyawan abin koyi dai gashi nan cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga mace ko namiji ba ka da wani abin koyi a duniyan nan sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda zaka yi koyi da shi ne, zaka yi koyi da shi ne in yayi koyi da annabi, da zaran ya saba wa annabi to bai zama shi abin koyi ba sai ka watsar da shi. An gane ku? Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihati al-kitabi wa suratayn wa yutawwilu fi al-ula ma la yutawwilu fi al-thaniyah. A akaratin sallan azhar annabi ya kasance a rak'o'i biyun farko yakan karanta fatiha da sura kowace raka'a guda biyun nan ta farko, wa yutawwilu fi al-ula a raka'an farko sai ya tsawaita karatun surar ya zanto yana da tsawo, ma la yutawwilu fi al-thaniyah irin tsawaitawar da baya yinta a raka'a ta biyu. Wato koyaya ana son raka'a ta farko ta tsara raka'a ta biyu tsawo dangane da surar da zaka karanta. Kun gane ku? Wannan hadisi ko Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salatu adh-dhuhr tuqamu fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fa yaqdi hajatahu thumma ya'ti manzilahu thumma yatawadda ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. ونلوكتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن فينا طوي تسلى كراتون سلى الزهر حتى أنه كانت تقام صلاة الظهر هر أن كسن فينا إقامة تسلى الزهر فيذهب الذاهب إلى البقيع متى فيه فترجع قلم مدينة يجي بقيعة Baqi'a din a lokacin bayan garin Madina ne, inda makabartar nan take ta Baqi'a. Sai mutum ya tafi can sashin da Baqi'a take, fa yaqdi hajatahu ya biya bukatansa, thumma ya'ti manzilahu sannan ya dawo gidansa, thumma yatawadda ya yi alwala a gida, thumma ya'ti sannan ya zo masallaci, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atul ula, annabi ko na rak'an farko bai riga ya rukuci ba, mimma yutawwiluha saboda tsawaita ta da yake yi. Kamar yanzu a ce a yi ikama sai mutum ya dauki buta daga nan ɗin daga dankali ya tafi can wajen bayan legal kenan, ya je ya gama abin da zai yi ya dawo masallaci ya zo ya alwala kuma ya shigo, kuma ana cikin raka'an farko ba a ƙarasa ba. A wata sallah a sallan azhar a yanzu mutane za su yi maka zanga-zanga ne su tafi su baka wani, da wanda zai ce zafi ya dame shi ba fanka a masallaci an ɗauke wuta an yi kaza a yi maza a ƙari da sauransu, mutane da za su yi tafiya su ba za su yi juyawa ba. Su sahabbai abinda suke wa kansu, wato ainihin suke ba kansu cewa da shi ko da ibada ta yi tsawo sai su tsantsana cewa wahalar da ke cikin ibadan nan in an kwatanta ta da wahalar wuta da wahalar ranar tashin kiyama wanne yafi. To bari mu haƙura da wannan wahalar don tserewa waccan babbar, amma idan muka guji wannan ya zami kuma mu gujewa waccan. Su sun sa ko wahala guda biyu, idan Allah ya ga dama sai tsere da kai daga guda biyu duka, amma dai ka gujewa wannan ta farko, gara ka faɗa cikin ta farko don ka gujewa wacce ta ƙarfi ce. To dan Allah ce wal akhiratu khairun laka min al-ula, shi yasa da za a fita yaki lokacin ta boka ana tsananin zafin rana munafukai suke ta zuga 'yan uwansu. La tanfiru fil harri, kar ku fita ana tsananin zafi, ta lafi kullaru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun, sai da su wuta jahannama ta fi zafi da suna da fahimtar me suke yi. Wannan hadisi Imam Muslim da Bukhari suka rawaito, amma Bukhari ya rawaito shi ne fi juz'ul qira'a, a cikin littafin sa juz'ul qira'ati khalfal imam. Wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu ar-rak'ata al-ula, sahabbai sun kasance suna fassara tsayawa dadewar da annabi ke raka'an farko, suna fassara haka da cewa annabin yana yin haka dan mutane su da ke raka'an farko kowa ya zanto ya samu sallah cikakkiya. Wato wannan ya nuna a sauran raka'o'in ko baya tsawaitawa da yawa kamar ta farko, zai tsawaita ta farko wato har mutane su zo su riska, amma sauran ko ba sai ya tsawaita makamantan waɗannan ba. Wannan Abu Dawud ya rawaito shi da sanadi sahihi wa Ibn Khuzaimah. Wa kana yaqra'u fi kulli min ar-rak'atayn qadra 30 ayatan qadra ayati alif lam mim tanzilu as-sajda wa fiha al-fatiha. Wato annabi yana karanta a cikin kowace raka'a daya daga cikin guda biyun farko din nan, yana karanta gurgudan ayoyi 30 fa, wato gurgurdan tsawon suratul sajda kenan. Raka'an farko kamar suratul sajda, ta biyu kuma haka, wani lokaci ne kan yi haka kenan. Ya daidaita raka'o'in ba tare da ya tsawaita ta farko sama da ta biyu ba. Wa hayanan kana yaqra'u bis wa fiha al-fatiha, gashi kuma zai karanta fatiha ko fa. Kuma yayi wadannan tsawon. Wa hayanan kana yaqra'u bi was-sama'i was-tariq. Ya kamata da a ce an sa wawun din nan, dan naga kamar anan da ya taba a ta babu wawu. To kila marwayin ya ce bis sama'i wa tariq, to amma bi was sama'i wa tariq ya kasance yana karanta was sama'i wa tariq wannan lokacin, da kuma was sama'i zatul buruj, da kuma wal layli idha yaghsha wa nahwaha min as-suwari. Wato raka'an farko kamar was sama'i zatul buruj, raka'a ta biyu kamar was sama'i wa tariq, ko wani lokacin kamar wallahi idza ya gata, ko makamantansu kamar su wacce wa duhaha, kamar su la'u gusumu bi hadal balad, da makamantansu. An gane ku? Wana hawi hamina suwari, wannan hadithi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi kuma sahihi. Wa rubbama qara'a idza as-sama'u shaqqat, wani lokacin annabi kan karanta idza as-sama'u shaqqat wa nahwa hada makamantansa. Wannan Ibn Khuzaimah ya rawaito shi a cikin sahihin littafin sa. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. صحابي سن كسانتي سنا غاني قراءة النبي اتكين صلن الظهر ذا العصر سكن غاني تيوا النبي ناتكين كراتو دمي باضطراب لحيته دموتن جيمون سا انزو اغهب استنا ينسما سنا كسكو ينا ينكراتو كي وانا يانونا ينا قدانا دا حروفا اكان حرشان سيدي باء جن سوتي. To wannan shine sunna a cikin karatun sallan asubahi da kuma karatun me da kuma wato sallan azhar da kuma sallan al'asr. Wannan shine sunna wajen wannan, ka boye karatun. To kuma boye karatu fa ba wai ana nufin ka yi shi a zuci ba, dan yanzu idan kaga dama ka rufe bakin ka kai shiru sai ka karanta fatiha a zuci, to wannan ba a kiran shi surrance karatun zuci kenan. Da kai da wanda bai karatu ba, duk ɗaya kuke, duk wanda ya karatu zuci cikin sallah bai karatu ba, su ko bai da sallah kenan. Dole karatu ko na surrance ko na bayyane. Na bayyane a ji sauti, ga harshe na gudana kuma ana jin sauti. Na surrance kuma harshe na gudana na furta lafuzza amma ba a jin sauti. Kun fahimta da kyau? Dan waɗansu ba su fahimci surrance ba, sai su yi karatun zuci shi ne surrance. Shi ko matakin magana guda uku ne, ko dai bayyane, ko surrance, ko abin da yake na zuci. Kuma don Allah ya haɗa su cikin aya ɗaya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. In tajhar bil qawli hadha jahru, fa innahu ya'lamu sirra hadha sirru wa akhfa, yani akhfa min as-sirr, shine kalamun nafs, zancen zuci kenan. Hadithun nafs, zancen zuci shine akhfa. To kowanne Allah ya sani, da na bayyana da wancan. To sai dai a ibada, idan ka zo zikiri ko ka zo salati ko kai na bayyane, yawan bayyanawa ake bukata, ko kai surance in suranta ake bukata. In ka zo karatu kuma ko kai a bayyane, yawan bayyanawa ne ko kai a surance in surantawa ake bukata. An fahimta ko? To surranta wannan kuma ka ga daban bambanci kenan da maganar zuci kenan. Ko wajen sallah kai karatu a surance, ba kai karatu me kace? Wannan ba a kiran shi da suna kira'a. Ba a kiran shi da suna tilawa. Za mu ce ka karanta Qur'ani? Ba za mu ce ka karanta Qur'ani ba, kuma ba za ka ce ka karanta Qur'ani ba. Ka yi tunanin Qur'ani, to ka yi tunanin suratul Fatiha, yaushe za ka karanta lafazin ka ya furta, ko a surance ko a bayyane, to shikenan sai a ce ka karanta. Amma yana zuci ka kawo, to wannan ka yi tunanin suratul Fatiha ke. To ita kuma suratul Fatiha ba tunaninta ba ake karanta ta ake faqara um, haka Allah ya ce faqara um ma tayassara min al-Qur'an. To abinda kai kuma la yusamma qira'a li annahu hadithun nafs, wa hadithun nafs la yusamma qira'a. Ka gane da kyau? Wannan hadisi Bukhari da Abu Dawud suka rawaito cewa idan annabi na karatun surrance ana gane mai, ana ganewa bi tirabi lahiyati. To wannan kaga zai kara taimaka mana ku gane cewa dan can an ce annabi yana karanta kaza, yana karanta kaza rakatan al-fajr, wannan ba yana nufin yana yin karatun rakatan al-fajr bane a bayyane. Dan nan gashi an ce yana karanta kaza, yana karanta kaza a azhar da al-asr, to kuma a bayyane kafin a gane haka? Sai labarta musu ne, sai suka rawaito. Kun fahimta da kyau? Na'am. An ce ne eh, haka ne yace haza abdul amara bi rabbi. da yaji kuma yace hadha afdhal araf rabbuk da gangan da mutuncin maganar ne shiru dai inda an je karshen karatu da nayi muku gori yanzu kai kawo belin ku dukan ku ma'ana na ta ana karatun surranta ko to sai kuma ga annabi ya ji wani mutum a rak'atan al-fajr kai rak'an farko ya karanta me qul ya sai ce hadha afdhal amana bi rabbi a rak'a ta biyu ya karanta fatiha da me qul wallahu yace hadha afdhal araf rabbuk mun karanta wannan gashi lalle annabi ya ji shi an fahimta da kyau to kuma can gurin sai muka ce kuma annabi nayi asirarci sai kuma muka yi shiru muka wuce kaga ya kamata da ku yi tambaya sai Allah sa wannan bawan Allah ya tambaya tambaya ce mai kyau wato wannan shine nuna ke nuna jawaz cewa in kai a bayyana ja'izi ne amma mustahabi ne ka sirranta in ka bayyana shin ka aikata haram a'a dan ga annabi ya kyale wani ya bayyana wadanda suka ce a'a wannan na nuna jawaz ne mustawa tarafai ne in kaga dama ka sirranta in kaga dama ka bayyana ko wanne kai yayi ka fahimta da kyau qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallam ayatin ba'da al-fatihati fil akhiratayn matakiyar magana ta gaba qira'ar annabi wani sashi na ayoyi ba'da al-fatiha bayan karatun fatiha a yauce fil akhiratayn rak'o'i biyan karshe wato annabi wani lokacin a rakawai biyun karshe ma bayan ya karanta fatiha sai ya karanta wani bangare na ayoyi wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn qadra an-nisfi qadra 15 ayatan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya rakawai biyun karshe zanto mafi gajarta sama da biyun farko qadra an-nisfi zanto kamar rabin na farko wato wannan ya nuna kenan idan a raka'an farko annabi ya yi karatun fatiha ya karanta wani adadi na ayoyi kamar 30 a raka'a ta biyu fa a in biyun farko ya yi haka idan ya zo biyun karshe kuma sai bi fatiha da komai aya 15 qadran nisfi kamar rabin biyun farko qadra 15 aya kamar gwagwaran aya 15 wato wannan na nuna mana halattun yin karatun wani sashi na ayoyi a karatun raka'o'i biyun karshe azhar da al'asr kun fahimta da kyau ya halatta ka karanta waɗansu ayoyi in za ka karanta ayoyi gurgudan me za ka karanta gurgudan aya ta biyar ba lallai ne sai ya kai haka ba in bai kai haka ba ma yayi wannan hadisi ko Imam Ahmad ya ruwaito shi وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة ما ليس وانا حديثي أتكن سأكوي دليلي قم سكتب سكتوا قال وانا أبو باين فاتحة أركو إيجين كرشي وانا سنة لي وعليه جمع من الصحابة أكم وانا فتوى تاران صحابي ستي وانا تارون صحابي منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكتكن سأكوي أبو بكر الصديق وهو قول الإمام الشافعي kuma wannan shi ne maganar Imam Shafi'i shi ma kan haka ya tafi sawa'un kana zalika fi dhuhri aw ghayriha wannan a cikin azhar ne ko waninta kamar la'asr kenan ko isha'i wa akhadha bihi min ulama'ina al-muta'akhirin abu al-hasanati al-laknawi daga cikin malaman karshen zamanin mu na yau wanda suke riko da wannan magana akwai abu al-hasanat al-laknawi a cikin littafin sa at-ta'liq al-mumajjad ala muwatta'i muhammad wa qala yati وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة الأخريين كم هنا في الجنة سنة انت جديد سكتي بذلك قال كومي بارك وإذن سكتي سام بذلك قال وانا أوبا فكما حديث عن النبي عمنا انت قال أبا كومي أكنك أما سكتي قطة قطة كركي دك قال وانا أبا تكرك وإذن كركي هرما سكتي يتي وأغرب بعض أصحابنا ونساشي نما لمن مذهبا مسوزو دمغنى غريبيا haifu aujabu sujud as-sahwi sai da suka wajabta cewa sai mutun ya sujuda rabkanwa bi qira'ati suratin fil ukhrayni idan ya kuskure ya karanta sura arkawi biyun karshe to sai yayi ne sujudan ba'di wa qadarada hu sirrahu al-munia malaman da suka yi sharhin littafin al-munia wani babban littafi ne a mazhabar su sun yi raddin wannan magana wannan malami a cikin sa akwai Ibrahim al-Halabi da Ibn Amir Haj wa gairuhuma da wadansu su bi hasan raddin wato ainihin da mafi kyawun raddi yake wala shakka fi anna man qala bi zalika lam yablughu da hadith ko shakka babu duk wanda suka bada wannan fatawa cewa in ka karanta sura a rakawai din karshe wai sai ka sujudu sahwi ko shakka babu hadisi da zo gare su bane ba. Yace walau balagahu lam yatafawwa bihi, da hadisi ya zo masa da ba zai furta wannan magana ba. In ba haka ba, ya hadisi zai zo annabi sai a iya karawa, wani ya zo sai in ka kara sai ka sujudu sahwi. An gane ko? Wato shi Imam al-Lakanawi yake baiwa uzuri ga waɗansu malaman mazhaba su suka yi wannan abu. Wa rubba maktasara fihima,
Fatiha a kowace raka'a. Wato malam Albani kamar raddi yake ga mutane biyu. Na farko yana raddi cewa Fatihan wajibi ce, wato kaga waɗanda su kuma suke ganin ba wajibi bace ba su ne ƴan mazhaban Abu Hanifa, wanda sun ce karatun Fatiha ba wajibi bane, ko me in dai ka karanta wani abu na Qur'ani ya wadatar. Na biyu kuma yana raddi ga waɗanda suke cewa Fatiha din sun yadda wajibi ce, amma ba lalle bane ka yi ta cikin kowace raka'a. In ka yi ta a mafi rinjayen raka'a ya wadatar, kamar ka yi raka'a uku dan a ta ƙarshe ba ka yi ba komai. To su kuma da ya ce wujubu qira'atul Fatiha fi kulli raka'a, ya zanto shi ma raddi gare su kenan gaba daya. Amma ba sai ya faɗi sunayen su ba, sai da duk wanda ya san waɗancan akwal din ya san raddin akai. Dan Allah masu surutu su daina, dan Allah. وقد امر المسيء صلاته وقد امر المسيء صلاته بقراءه الفاتحه في كل ركعه حيث قال له بعد ان امره بقراءتها في الركعه الاولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. النبي يا عمر تمتمن نن ده yake mun na sallansa, ya umar sai da karatun fatiha cikin kowace raka'a, yayin da ya fada masa bada an amarahu bi qira'atiha, bayan ya umarce shi da ya karanta fatiha a raka'an farko din raka'atul ula, sai ya ce da shi kuma summa fa'al zalika fi salatika kulliha, kai haka a cikin dukkan sallarka. Wannan sai nuna cikin kowace raka'a sai ka karanta fatiha ke. Wannan shine mahallu shahid a wurin Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Wannan hadisi kuma ifal zalika fi salatika kulliha, Bukhari da Muslim sun rawaito shi, wa fi riwayatin fi kulli raka'a, a wata riwaya ma qarara yace da shi fi kulli raka'a. Wannan kuma wato Imam Ahmad ya rawaito shi bi sanadin jayyid. وكان يسمعهم الآية أحيانا, النبي أكسنتي هنا جرد متاني آية داية ونلوكة واتو بربدا آية داية كوي يفرد تابينا متاني سجن أكراتن الظهر بهم واتو أينشن كل أسر. وانا حديث كما واتو أينشن بخاري دا مسلم سكر ويتوسي أنغانيكو. وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وان لوكسن صحابي سكن جي النغمة, النغمة شيني كمر بنغنم النبي ينا كرانتا واتو درن كراتنسا با أبينا قبات ايبا اما درن كراتن يا تنبينا سنجي صبي جسم ربك الآلة, درن كراتن يا بينا سنجي هل أتاك حديث الغاشية. وان لوكسن صحابي سنجي هكا اما وانن بابينا أبنيبا انغانيكو. وكان احيانا يقرا بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونهوهما من السور, او نلوكه يكن كرنت والسماء ذات البروج هكني ده كما السماء والطارق daga cikin surori. Wannan maimaita yayi akan abin da ya riga gabata a baya. Wa ahyana yaqra bil layl idha yaghsha wa nahwaha, wannan maimaita mani abin da na fi tsammani da na karanta wajen kila maimaita daga wajen su masu dabar littafin, domin babin da ake kai ana babu ne na wajibcin karatun fatiha a kowace raka'a wanda bai shafi kawo sura ba ce. Kun fahimta da kyau? Salatul asri, sallallahu asr ba mai annabi ke karantawa. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fil ulayn bi fatihatil kitab wa surataini, wani lokaci a raka'a bayan farko annabi na karanta fatiha da kuma wato wanda ayin garda fatiha da kuma sura biyu. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fis thaniya, anan ma dogon karatun da ya farko baya yi irin sa a raka'a ta biyu. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu ar-rak'ata, sabai sun kasance suna kirga wannan cewa annabi na yin hakan dan mutane su riski sallah. Wannan kuma Abu Dawud ya rawaito bi sanadin sahihin wa Ibn Khuzaimah. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية, wani lokacin a cikin sallar la'asar raka'o'i biyun farko din gaba daya gurgudan abin da yake karantawa shine aya 15, qadara nisfi ma yaqra'u fi kulli min rak'atayn al-ulayn min az-zuhri, gurgudan rabin abin da yake karantawa a raka'o'i biyun farko na az-zuhr, to rabin su shike karantawa a mai al-asar, wannan sai nuna karatun sallar la'asar wato bai kai ada azhar dogon karatu ba, kun fahimta ko? Wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn akthara min al-ulayn, wato rakawai biyun karshe na la'asar kuma sai ya sa su zan to gajeru ba kaman guda biyun farko ba, qadar rizqihima kamar rabin su, wato kowanne kamar aya 7-7 kenan ko na makamancin haka. Wa kana yaqra'u fihima bi fatihatil kitab, tare da haka kuma yana karanta fatiha duk a cikin su. Wa kana yusmi'u min ayati ahyanan, wani lokacin ba wai kullun da kullun ba annabi na jiyar da su gurgurdan aya daya. Wa yaqra'u bi suwarin lati zakarna fi salati az-zuhri, wani lokacin yakan karanta surorin da muka karanta kuma a sallan az-zuhr, sai dai abinda muka gabatar a baya shine mafi rinjayen faruwa. To ina ga yau dai kan dai karatun dai kan na gaji haka, lallai bani da shaɗi yau sosai, abinda muka faɗa na daidai. Allah su ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe, kuma Allah shi ya ce mana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullah. A matsayin mu na masu sauraron karatu, muna sanar da kai cewa karatun da ake ya kunshi mutane kala hudu. Akwai yan uwanka malamai, akwai kuma dalibai, akwai wannan ina karanta abin da yake faɗa ne, akwai kuma jahilai, akwai kuma masu mummunar aqida don su ji kuskuren ka su je su dora. To a karatun ka na 10 ga watan 5/98, abin tambaya shin tara jama'a a yi wa mamaci kira'a ɗin shine bid'a, yin karatun ne bid'a, ko kuma addu'ar ce bid'a, ko kuma duka ne bid'a? Ana neman ƙarin bayani. A'a, ba mu san kowane kaso yake ciki ba. A dama ba wai ni kadai ba, duk mai karantarwa in dai zai tara mutane ko in dai mutane za su taru, sai wannan adadin da ya fi haka ma zai taru na azuzuwan mutane din da sauransu. To kuma shi yasa shi kullum mai karantarwa ake son ko don lokaci, kuma dama kar ka dauka cewa wai duk wanda ya zo zauna kafi a cikin masu sauraro za a samu waɗanda suka fi ka fahimta, suka fi ka hazaka. Akwai kuma waɗanda suke zuwa su ma don suna rara kansu ilimin, akwai kuma waɗanda suke zuwa kamar yadda ka faɗa don kawai su ji kuskure da sauransu, akwai kuma kaza, akwai kuma kaza. Wannan dama ƙalubalen na rayuwa, shi yasa koya idan kana karatun kai kuma dole sai kana muzakara ba don komai ba, don saboda ko ka kwana irin waɗancan ɗin da sauransu. To amma abin tambaya nan gurin mu koma kan abin da ya tambaya kai, abin da muka ce abin da yake sunna idan mutum ya mutu a yi masa addu'a, addu'an nan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa istighfari ake yi, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al, ku roƙa wa ɗan uwanku gafara. Yanzu nan ana masa tambaya, annabi ya faɗa haka daidai lokacin da an binne wani bawan Allah, wannan sunan istighfari ake yi. A lokacin nan da a ce a rarraba karatun Qur'ani a karanta a sauke shi ne abin da ya fi daidai, to da ba wanda zai fi annabi gano haka ɗin da shi ya kamata ya fare, to sai annabi bai wannan ba, sai sai istighfaru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Kuma istighfarin nan ita ce Allah ya ce da annabi ya yi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Duk wannan mun riga mun faɗi wannan sune dalilai waɗanda suke nuna cewa abinda ake wa mutum addu'a, addu'a kuma ta kunshi istighfari, neman ayati masa sama da komai. Amma ka zo ka karanta Qur'ani ka sauke, wannan bid'a ne. Abin da yasa zama bid'a, babu wani annabi bai taɓa yi ba tare da cewa an yi masa rasuwa wanda ya ji takaicinta. An gane ku? An yi masa rasuwa da ya ji takaicinta, ba ɗaya ba, biyu ba. Za ku iya tuno manya-manyan rasuwa da aka kawo annabi ya ji takaicinta, ku cire rasuwar Abu Talib banda ita, ku kawo wata banda ita, rasuwar Khadija ta farko kenan ko, rasuwar Hamza da yayi istihadi a yakin Uhud, rasuwar Ibrahim ɗansa kenan wanda idan sa har yana zubar da hawaye yana cewa amma ba za mu ce komai ba sai abin da Allah ya izini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasuwan komandojinsa guda uku, Zaid bin Harisa, Ja'far ibn Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, lokaci guda a yakin Mu'ta, duk wannan annabi ya ji takaicin mutuwar waɗannan. To ko da waɗannan matakaita a kansu, daga cikin waɗannan bayan Allah da zai suka mutu, kuma annabi ya ji takaicin mutuwar waɗanne ne a rasuwar wane ne annabi ya kirawo mutane ya raba Qur'ani warka warka, aka ba Abubakar warka biyar, wancan izu shida, wancan izu ɗaya da rabi, wancan izu uku, aka ce a sauki, a ina aka yi wannan? Kanka kana saurare ki na kawo su, sai a zo kuma lokacin halifanci Abubakar ya ce yi wannan, sai a zo Umar ya ce yi wannan, ko Usman ko Ali yaushe ɗaya daga cikinsu aka yi mutuwa suka tara mutane suka ce a zo a yi kira'a, a zo a sauke Qur'ani? Wato sai ne ga cewa idan mutum bai fahimci bayanin ranar Juma'a ba, kamar kuma ba wani abin da zan faɗa ya fahimta. Shi yasa wani lokacin ake cewa babu abin da ya fi wahala a duniya irin bayyana abin da yake bayyananne. An gane ku? Yanzu abu ne mai sauki idan ka zo ka samu mutane aka ce ka ce ai wanda ya sai misali kwamfuta, mutanen da suke zama a karkara ba san kwamfuta ba, sai meye kwamfuta, kaga sai ka yi bayani shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza. Wane ya ce selula, meye selula, sai ka yi bayani shine kaza shine kaza shine kaza. Amma sai ka ce wane ya sha ruwa, sai a tambaye ka to meye ruwa, fassara ruwa din nan tafi bayyana kwamfuta wahala, ba haka bane ba? Dan abu ne bayyananne. To sai naga cewa ranar Juma'a na bayyana cewa misali waɗannan al'amuran bid'a ne, sai kuma na ce a cikin bayanin alura ba wai nafsin karatu dan kasancewa karanta Qur'ani abu ne mai kyau ba, kike nuna kai shi a koyina ba, kuma sai inda shari'a ta yi izini, nace yanzu karatun Qur'ani abu ne mai kyau, amma an gana annabi ya cikin rukuyi ko a cikin sujada? Idan mutum ya yi karatun Qur'ani a cikin rukuyi ko sujada ya saba annabi, tunda annabi da kansa an hana shi a wannan. To amma dan karatu ba da kyau ko dan ka kai shi inda bai dace ba? Dan ka kai shi inda bai dace, karatun shi kadai yana da kyau, amma mai wace ka kai shi gidan mutuwa, wace ka kai shi wurin makoki? A nan mai bid'a take. Kuma mizanin da za ka je ka gane bid'a a cikin kowane irin al'amari shine abu ne a sa masa suna ibada da ake sa ran samun lada a kai, ya zanto kuma annabi bai taɓa yinsa ba. Kaga abu ya zaune ibada banda al'amuran na rayuwa ta yau da gobe, ya zanto ana buƙatar lada a kai, ya zanto annabi bai yi shi ba. Duk abin da ya haɗa wannan ya zaune kenan, ya zama bid'a. Wato abin da ke ɗora mutane ke rashin fahimtar meye bid'a ɗin, su da an ce bid'a mutanen mu sai su ɗauka kaɗe-kaɗe ne bid'a, kaɗa ganga shi ne bid'a, goge kutigi, kaɗa kotso, kaɗa taushe, dundufa, kalangu, busa alabeta, sarewa, wannan su ne bid'a. Haka mutane suka ɗauka wannan su ne bid'a. Waɗannan dangin kayan haram ne gaba ɗaya, ba ka shiga cikin ibada, ba wanda zai busa sarewa ya ce za a ba shi lada sau adadi kaza. Ya san dai ya more kawai ya gwangwaje, yanzu kawai abinda yake zai ce ko dai abin ya zama halal ko ya zama haramun, yayi kokarin ya ce maka ai halal ne, sai kuma ka ce masa haramun ne saboda kaza. A ran gurin babi ne na haramci ko halalci, inda bid'a take shiga babi na ibada, cewa abin nan ibada ne za a samu lada ko ba za a samu lada ba, duk abin da yake ibada ne za a samu lada, to sai zanto sunna ne annabi ya yi shi. Duk abin da yake kayi shi ka ba shi siffar ibada amma annabi bai taɓa yinsa ba, kuma kai itikadin samun lada shikenan ya zama bid'a kenan. To abinda mutane ba ta ganewa menene bid'a kenan. Kuma a kasar Hausa malamai da dama sun yi kokarin karantar da addini, to amma kuma galibi karatun da aka yi ta mai da hankali a kai falon ɗaya ne kawai, fiqhun mazhabar malikiya. Karatun fiqhu wani ɓangare ɗaya ne daga cikin ɓangarorin addinin musulunci. In za ka yi shekara 50 kana karanta fiqhu, har yanzu ba ka da aqida kuma, kana da fiqhu amma ba ka da aqida, ba ka da tauhidi kenan, sai ka karanta shi kuma daban. Har yanzu kai jami'i ne a duniyar Qur'ani, har yanzu kai jami'i ne a hadisi, dan haka wanda ya karanta fiqhu shekara 50 yana karatun fiqhu, ya haddace muku tasar da ka a jawo ya da ka, in dai bai san wani abu na Qur'ani ko hadisi ba jahili ne, ba malami bane, domin sunansa muqallidi. Ko da a wurin malaman usul fiqh suka ce muqallidi ko baya halatta ka sa masa suna malami, ka fi mutuncin malanta idan ka ce muqallidi suna malami. Haka Ibn al-Qayyim ya bayani cikin littafin Ilamul Muwaqqi'in, haka Imam Shawkani ya bayani cikin littafin sa Al-Qawl Mufid da yake magana akan at-taqlid. To abinda mutane suka sani kenan, sai dauki falan daya. Yanzu idan ka dauki fiqh kana yi, abinda zai koyar da kai shine yadda za ka yi sallah, yadda za ka yi arwala, yadda za ka yi tsarki, yadda za ka yi kaza, amma baya baka mizani ko ma'aunin da za ka gane abu kaza bid'a ne, abu kaza sunna ne, baya baka wannan ma'aunin. A kullum littafin da aka wallafa kuma a wannan fannin daban, su kuma sai ka karanta suka gane wannan. To shi yasa sai mutum ya karanta wannan, kuma ana ganin malami ne, ana zuwa karatu safe, karatun yamma, bayan azhar, duk ana ta karatu, amma yana ta bid'a, kuma yana ta rigima, yana ganin cewa wai ku ne ba ku fahimta ba, shi ne gane, kuma shi ne bai gane ba wallahi. Bid'a yake ta yi kullum bai sani ba, saboda mai bai karanta sunnah Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. In ba haka ba, inda mutum yana da ma'auni a hannunsa, mutum ne ya zo ya karanta muktasar daga farko har ƙarshe, shi an karantar da shi, shi ya karantar da wani, ya fara karatu tun daga amiri har zuwa muktasar ko ma mudawwana, tun daga farko har ƙarshe duk waɗannan ababai ya yi su, ya ga a ciki ga babin tsarki, ya ga a ciki ga babin alwala, babin kiran sallah, babin shiga ban daki, aure, kasuwanci, duk komai da komai ya gani. Da haka yan ana sallah ba baban abu ce ba, ya taba ganin ana yi, dan ga bayaninta ga komai da ake shiga masallaci, yan ana kaza, yan ana kaza. To amma tare da haka mai wannan karatun, wanda duk a cikin abin da ya karanta daga alabi har zuwa muktasar ba maulidi ko na annabi, ballantana na shehu Tijjani ko na shehu Abdul Qadiri ko maulidin annabi babu a cikin waɗannan, to kuma sai zo ya maulidi kuma a yi rigima da shi, to shi kuma maulidin ana yi karanto, sallah tana muktasar mun ji, azumi zakka suna muktasar, adabu qada'ul haja yana tafin daga cikin iziya, yadda zaka shiga ban daki, ka shiga da kafa kaza, ka yi durkuso iri kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, duk suna cikin waɗannan gaba ɗaya, to shi ko maulidi ana ka karanto a alabi ko isma'ul ko iziya ko risala ko muktasar din. Kaya fasali ɗaya da aka ce fasalun fil ihtifal bil maulidin nabawi, fasali ɗaya a cikin wannan littafin babu, kuma su ne hujjarka. In an kawo hadisin annabi sai ka ce wai mutane an je ga abubuwa da littafinmu da muka saba iyaye da kakanni, kun je kun kawo sabon abu, ku ce wani hadisi, haddasana haddasana, an yadda mun dakata a nan, ba mu ce maka haddasana ɗin ba, kawo mana maulidi a cikin nan. Wallahi har yanzu ba zai kawo ba, ba zai iya ba, ka ba su duk shekarun da aka halarce shi a duniya, ka ba su so je bincike, ba zai kawo ba. To ya rage na me, kaga ya kamata ya yi tambaya, idan har maulidi ibada ne, waɗannan masu littafan ya aka ba su kawo su ba, ko dai ya zanto abin ba shari'a ba ne da haka ba su kawo ba, ko ya zanto shari'a ne amma jahilcinsu, ƙarancin karatunsu ya sa ba su gano ba, da haka ba su rubuta ba, ko ya zanto shari'a ne amma manta suke su duka, kowanne da ya zo babu maulidi sai manta bai kawo ba, mai ziya manta bai kawo, mai risala haka, mai askari haka, mai muktasar duk suka manta su duka, duk suka manta ba su kawo ba, har a cikin mota ne ma ba duk, har yawan ba duk ma yayin mantuwa shi ma bai kawo ba. To sai a yaya kenan, to kaga sai mutum yana ta karanta waɗansu littattafan, yana cikin gida ana jan muktasar wa yurfa wal hadasu bil aksar kaza kaza kaza, yana ta barazana, ko bai fahimci addini ba wallahi, bai fahimci addini ba, kuma ya zai dauka ya fahimci addini, kuma an mai da shi marja a duniya, ko bai fahimci ina nufa ba. In ba haka ba, ka je ka dauki muktasar, ka dauki komai, ka je ka aje, ka ce malam wallahi wani dan izala ya sa ni akwana na rasa yadda zan yi, na ce masa maulidi shari'a ta ce ba shari'a bane, to ni ina son a buɗa min inda babu yake, dan in je in kayar da shi, wallahi ko ana sanyi sai ya hada gumi, wallahi sai ya yi gumi, dan ya san ba zai iya kawo. Abinda kawai zai ce dabara zai rabu da su, wannan fitinan nune, wannan fitina a daina kawo ta, a daina kawo fitina, me yake fitina, kai mana bayani mu gane, me yake fitina, bayani za ka yi mana mu gane, sai kai. To shi yasa dan mutum ya karanta waɗannan, ba yanda za a yi fahimci addini, ba yanda za a yi kawai karanta waɗannan kaɗai ya sa ka gane addini, ka fahimci wani ɓangare da addini, amma akwai manya-manyan ɓangarori kuma ka zahimce su. To shi yasa sai a ta rigima da su, da kayan magana sai a ce ai mal ce yake kana nuna karantar da muktasar, falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinati faru bima in ka kawo hujja sai su maka hujjar mutanen da, in da ka kawo aya da qur'ani ba su sani ba, sai su rinka farin ciki da abinda suke da shi na ilimi, bayan sun jahilci wancan su dauka abinda suka sani shi kadai ne karatu. Kuma dan Allah mu koma cikin waɗannan littafan, mu ga a cikin babin da ake magana game da wato ahkamul jana'iz, ina ne inda aka ce bayan an kai mutum an dawo a zo a shimfiɗa tabarmi a zauna a yi kwana uku, ina ne inda aka ce a yi fidda'u ko a cikin iziya ko a cikin risala ko a cikin muktasar ko a cikin askari, ina ne inda aka ce a yi kwana uku, ina ne inda aka ce kuma a sauke Qur'ani, muna jiran su kuma su kawo kenan. In dai mutum na son ya tabbatar da wani addini ne sai ya kawo cikin waɗannan littattafan, in ko babu shi a wannan littafin to ba addini bane ba, wani abu ne da ya kama da addini amma ba addini bane ba, ya yi kama da addini da an ɗauki wani abu na koyarwar addinin aka takuɗa da waɗansu al'amura wanda addinin kuma bai yarda da wannan ba, da haka abinda ake yawa mamaci shi ne istighfari, roƙa masa gafara. Idan ka karanta Qur'ani ka ji a jikinka cewa ibada ce ke tsakaninka da Ubangiji ne baka lada, bayan ka kammala karatu din nan to sai ka yi tawassuli da wannan karatun, ya Allah albarkacin abinda na karanta na Qur'ani ka yi wa wani gafara, wannan ya halatta. Amma ka je ka taro gardawa zuwa raba rukiya zuwa karanta ce an sauke an yi sauka wani Qur'ani, an yi masa sauka 1000, an yi masa sauka 50, ko fitika Allah ba zai baki ba, ko su ko ba su ladan komai tun da ma sun zo ne lalle wajhin lahi su ma ran raba musu dan sal'amura, an yi musu haka da su da shi duk ba wanda yake da lada a wurin Allah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dan haka wannan shine fayyataccen bayani. Abinda kawai zai dame ka ya dan uwa shine an dade ana yi. To an dade ana yi ba mai yadda ba addini. Giya ma an dade ana kan ta. Ko ba ta zama addini ba tun lokacin jahiliya ake kan giya. Ta kuma an dade ana yi tun lokacin jahiliya ake kaka. Duk ayyukan barna da zaka ce an dade ana yi kuma ka da barna ne. To su ma ai dade wasu ta mayar da su ne dai ba ko? To haka bid'a ma dade wata baya da mayar da ita daidai. Faɗi miji. Dai ce ne. Cewa ne. Yanzu mu ɗauki wannan asar ɗin da ka faɗa na cewa idan mutum ya mutu a za a yi masa istighfari gurgurdan a yanka dabba a feɗe, haka ne ko? A raba nama mu kaddara ya inganta ta ko ina ba ta cewa a kansa duk mun kaddara masa wannan. To amma me yake a yi? A yi masa istighfari har tsawon lokacin da za a sai a yanka dabba a feɗe a raba nama, ya ce karatun Qur'ani bai ce ba a cikin asar ɗin. To sai Imamun Nawawi cikin sharhi sai ce idan an karanta Qur'ani babu laifi, sai ya zanto wannan maganar wace ce? Maganar wace ce wannan? Ta Nawawi ko ta Annabi? Ya ja bamban da asar ya ce a yi istighfari, Nawawi kuma ya ce a yi me? To wanne ya kamata a bi? Wanda ya ce a yi istighfari ko a ce wanda ya ce a yi karatun Qur'ani? Saboda haka kaga maganar Nawawi ba za ta zama hujja ba a nan gurin. Dogaransu da shi bai dace ba. Allah ya tsare mu. Wannan yake idan yazo masallaci a makare ga kibe rak'atan al-fajr ba da kuma tahiyatul masjid, idan kai tsaya wadatar maka ba sai kai duka biyun ba. Idan ka zo zaka yi tahiyatul masjid, dama abin da ake bukata yin sallar da zo masallaci, idan a lokacin ya dace da wata sallar da zaka yi kamar rak'atan al-fajr, kai rak'atan al-fajr ta riga ta dauke maka har tahiyatul masjid, an gane ko? Idan ka zo masallaci kai tahiyatul kai rak'atan al-fajr a gida, ka zo yanzu tahiyatul masjid da zaka yi, to zaka iya yi idan ba riga an tayar da sallah ba. In kana zuwa za a tayar da sallah sai ka shiga farilla, shiga farillan ka kuma ta dauke maka tahiyatul masjid kenan, ba a cewa bayan ka gama kuma kai tahiyatul masjid. To wannan sune tambayoyin da na samu daman karantawa dai waɗanda ba su da wahalar karatu. Sai wani ya tambaya ɗaya sai mu cike da ita. Menene? Ban ji ba. Banji mu tambayar sawa. Ga shi jan hadisin Aisha take cewa wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanin kamar Fatiha ma bai karasa ba. Ya nuna sura bata shiga Fatiha kawai ne. Shine hujja wajen karanta Fatiha kadai a ciki. Ka fahimta? To alhamdulillah. Wa alaikum salam. Ya san bid'a ce yaje hukuncin sa yayi bid'a. Kudin da aka bashi na kira'a din to ya karbi kudi yayi bid'a ko? Wato mas'alolin addini fa idan lokacin da zamu karanta addini muke so mu fahimta, farko zamu manta da cewa kar mu kalli wane, kar mu kalli suwa ne, kar mu kalli yawa, kar mu kalli kadan, makaranci mai Allah yake so mai Annabi yake so. shikenan sai mu huta. Amma matukar muna kallon ga abin da Allah yake so da annabi yake so, ko muna kallon kuma ga masu yawa kuma abin da suke so, ga su ba kuma abin da suke so, ga kuma su malami na malam wane ya karanta da ni shi kuma ga abin da yake so, kuma bana san mu saba da shi, ga shiriki na wane shi kuma abin da yake so kenan, kuma idan muka saba kina zai kwace yarsa. To ba mu zai wallahi kana wannan tunanin ka fahimci addini. Lokacin da ka zo ka fahimci addini, din sai ka dauki wannan sai ka ajiye gefe guda, ka dauki ayan Qur'ani din, ka rike Qur'ani ana karantawa kana ji kana bin abin. Menene hakikanin abin da Allah yake nufi da wannan aya? Me hakikanin safan da ke karkashin wannan hadisi na annabi? Ka fahimci wannan, ka tabbatar ga abin da Allah yake so, ga abin da manzo Allah yake so, to manta da duk abin da wani yake so. Domin dukkan wani wanda yake da haƙƙi a kanka, uba ko malami ko suriki, kowa ko kani ko uwa ko kaka, duk wani mabocin haƙƙi a kanka Allah ya fi shi haƙƙin. Dan shi Ubangiji shi ne ya jibinci nauyin halittanka ba tare da shawaransu ba. Su sababin zuwanka duniya ne. Su sun taimaka maka wajen tun kana yaro ƙarami kana bukatan taimako. Amma shi Ubangiji shi ne ya yi ka. Shi ya fara taimaka maka kafin su. Ya samar da kai a ciki inda ba wanda zai iya baka agaji, ko uwa ko uba ba zai iya baka agaji ba. Tun lokacin da mutum yake ɗigon mani, yake gudan jini, yake tsoka, har aka zo aka kammala halittansa, Ubangiji yake sadarwa da mutum abinci da abin sha da abu daga abin da mahaifiyarsa take ta hanyar cibiya. Mutum yana birowa duniya kuma Allah ya samar masa abincinsa shine nonon mahaifiyarsa. Duk wannan duk wani mabucin haƙƙi akan ka, haƙƙin Allah ya fi shi girma. To wannan sai baka dama ka fahimci addini, ka ɗauka cewa ba wani mai haƙƙi a kaina a duniyan nan sama da Allah, wanda wannan shine haka, shine daidai. To idan kai haka, sai kuma ka zo lokacin karatun Qur'ani kar ka manta da cewa meye zai wa wani daɗi, meye ba zai wa wani daɗi ba, meye su wani za su goyi bana, meye zan yi fito na fito da su, duk ka manta da wannan shirme ne. Saboda ka'ida ne ce ya fi mil insi, lokacin da ka tsirike tafarkin gaskiya to sai su dame ka, su yi ta a kanka, su jefa ma shakka, su jefa ma wasuwasi, su tsangwame ka. To sai Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a, in kuka yi hakuri kuka yi takawa duk kaidin su ba zai cutar da ku ba. Su yi har sai abin ya zama jiki, daga baya sai suka zama masa abin tsoro, ka zama jarumin cikin su kenan. Ba a zagi sai baka nan, in ka zawa ta kuma Allah sai ka wuce a ce kaga irin su amma idan kana nan ka fuskanci mutum gadan-gadan ka zare masa ido ce salamu alaikum da kansa zai ce salamu alaikum wallahi tallahi, musamman ka tsayar da sunna sosai da haibarka da komai, da ka fuskanci cikin haɗa ido zai ce salamu alaikum, shi zai fara yi kafin gaci. Amma ba ka nan sunne wata barazana da hayaniya. Amma in kana kana jin tsoron sa sosai ma tsiya, da ka wuce wace mutum ya salati da karfi wai ga makiyin annabi sai ya salati da karfi ko ya halala la ilaha illallah wai bari ka ji haushi wai kai makiyin la ilaha illallah. To ko kuma sai ga baka san ka abin nan su, baka san ka saba musu, yaranka su fito a cizalin su, wannan ya fito a dake shi a rankwashe shi, duk sai su hada maka zafi karsa yadda zaka yi, wannan in ka nuna kana jin tsoron su kenan. Amma yaya za a yi mutum ya rike bid'a baya jin kunyar yi ta sabawa annabi yake fa, ni kuma in rike sunna kuma na tabbatar da yaya nake ga annabi kuma ni in ji kunya, shi da yake tsiya yana saba annabi ji kunya ba sai ni da nake sunna nake san ina mai annabi sai ji kunya, shi da yake tsiya bai ji tsoro ba shi ne da nake alkhairi kuma sai ji tsoro. To wannan tunanin shi ya kamata mutum yi. Amma idan ka ji tsoron sa ka komo, to shi ne Ibn al-Qayyim yayin sharhi mai kyau a cikin Sabul Mu'arij da Sharh al-Ibad, yace to kuma sai su musguna maka, kwanciyar hankali kake bukata ke yasa ka rabu da sunna dan ka dace da mutane, to kuma hankalin naka ba zai kwanta ba, ko ka dawo ka ce an zama ɗaya ba za su kuma yadda da kai ba. Yanzu tsammanin ka abin Allah shi kiyaye ka samu wani malami na sunna ka ce ya koma bid'a, tsammanin ka yan bid'a za su yi murna da zuwanki? Wallahi ba za su yi murna da shi ba, ba za su yi murna da shi ba, saboda bid'a ba gina ta ba kan gaskiya. Lokacin da ya dawo in yana da baki yana da jama'a suna jin tsoron to kuma a bid'ar kuma zai janye musu jama'a, to sai a fara bala'i da shi a bid'ar fa. To ballantana bid'a da ta zama cin yanzu, kaga da can gurin sai wanda ya karanta ya kai kaza 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 sai ya zama halifa, amma takarar neman halifanci ba wahala, a cikin duk bid'a da ka shiga za ka iya zama halifa, dan bidiyo da gobe ta nuna komai ya zama ƙarya ne. Waɗansu suka yi shekara biyu suna tarbiyya, aka tarbiyyantar da su aka ba su wahala, aka ce kun ganshi, suka ce sun ganshi, ha kawai wani yazo bai ganshi ba kuma ya zama halifa. Sai me kuma waɗansu suka bautar, suka yi muridanci, aka yi musu muridanci, suka yi taƙalidanci, aka yi musu taƙalidanci, suka yi duk abin da za su yi, suka zagi sunnar ma'aiki, suka yi duk yadda za su, kuma aka zo aka wuce su, aka zama halifoci, su kuma sun zama muridan halifa. Kuma ba yanda za su yi. To a cikin bid'a ba su da kwanciyar hankali wallahi. Don haka idan ka ce wai za ka tsaya kana jin tsoron ɗan bid'a, kana jin tsoron babu ne, tsun ma kake jin tsoro. Kana jin tsoron babu. Wallahi tallahi wai kai tsoron dan bid'a minti biyar ka joye a wai zai takura mun, zai musguna mun, idan ka koma ciki kuma a ciki kuma sai kun yi hasada. Yanzu ka ga ran nan masu kada ganga waɗanda ake kiran su, idan an yi suna a kirawo su, idan ka ga da zikirin da can da malaman suka gina su, ai an gina ne kai aikin anan za a biya ladan a can. To da yake bid'a ita take jawo bid'a, yanzu kuma sai ya kasance gurum gurum ne na makana din. Idan an yi haihuwa a kirawo su, idan an yi biki a kirawo su, to yanzu wannan group din ko ba a ciki da wancan group din, duk group din da tararan sai fi abin nan, to kuma suna jin haushin waɗancan, har a cikin waƙoƙin da za a yi, to kuma sai a yi habaiki a zagi waɗancan, kuma dukkan su 'yan bid'a ne, duk shirme ne, kowa da wancan din da wancan din, alfa'il wal maf'ul bihi din duk shirme ne, dukkan su da wanda aka zaga da wanda ya zagi duk shirme ne su duka. To haka bid'a take. Amma idan kana sunna sai ka samu yanci. Yanci na farko, wani malami ya gane cewa shi yake arzuta ka, ko sai ya ga dama za ka yi harkar kasuwar ka ko kaza ba ruwanka, yanci na farko kenan, ka san Ubangiji ke baka. Wani bai zo kaɗa ma ciki ba, in ban da tsayar yan bid'a, wani ne bai zo samu wani attajiri, ana taɓa babu labarin ko, shi ma attajiri ya taɓa faɗa, yake cewa wai saura sati guda a yi tashin kiyama, amma yanzu abin da za a iya kawo su yi zuwa sabuwa, to a hauta ina. Kiyama za ta faɗa ita ko hukumarsa ne. Sauran mako a yi sashin kiyama, amma kuma ya kawo fijo. Wallahi duk idan ka fahimci suna ba ɗan bid'a da zai baka tsoro. Yanzu akwai wani malami ɗan bid'a, ƙafin ɗan bid'a, da ya je Makka ya dawo, wannan dai ɗan bid'a da kuka sani, yake cewa an yi Isra'ili, an yi Miraji da shi, ya je an nuna masa aljanna ga gidansa, ga gidan masoyansa, ga gidan duk muridansa. Sai waɗansu suka kai masa ziyara kwanan nan, ka san nefa suna azabtar da mu kwanan nan, ana wahalar wuta. Suka same shi ya haɗa gumi kwana biyar reka ba ta kawo ruwa gidansa ba, amma fa yana da floti a aljanna. Kwana da kwanaki ba wutan lantarki a gidansa, kuma amma duk da haka yana da floti a aljanna. Ga zafi, ga ya haɗa gumi, ga duhun fuska, ga duhun zuciya. To dan Allah, inda gaske ne ba sai ya ɗauki jakarsa ba ya tafi sa. Amma zina ne yana bin attajirai, yana bin masu mulki, a daure a zo a gina masa bohol a gidansa da sunan masallaci, ba dan kuma bai samu ruwan sha shi ma ya fake. Yo, wanda yake aljanna ina yake? Ya tafi can mana, la yarawna fiha shamsan wala zamharira wa daniyatan alaihim zulalu aw zullil qutufu wa tadlila wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanar qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'atan kana mizajuha zanjabila ya sha ruwa daga mai ainan fiha tusamma salsabila malmalun ruwani sunan shi salsabilu ba ya da fasara a Hausa tunda babu shi a duniya ainan fiha tusamma salsabila salsabilu kenan ba da fasara a Hausa ko amina mun shi da zuwa abin da yake kenan salsabilu kaji mai waƙan hululu ku bazan ki ya bar rasulu mustafa jikan halilu gobe ka sha salsabilu wanda ya fi ruwan zuma a gumba. To mutumin da gatar sabbin sai yana jiran ka, kuma sai ka tsaya kana jiran wani bohol reka ta azabtar da kai, kaga duk yana da ƙarya yake kenan. In ba haka ba, tunda yana da karama, to ya girgizan kasa mana ga ruwa ya fito a gidansa, kuma ya karama da ba ruwan shi da nefa, sai ko in nefa ku yanki, in reka ku yanki, mu za a samu ruwa a samu wuta. Idan an zo an ce daga ina, yace haza min indillahi, irin yadda Maryamu ta faɗa, amma ko bai faɗa haka ba na, amma ba ruwa ba wuta, amma kuma duk da haka wai yana da